gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani Sarauniya, Fara'a Nomad da Lord FM da kuma Niya FM. Da kuma tashar motar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Yau Litinin 8 ga watan Yuli, shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandani, tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC, muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kafin mu sanduma, Mal Hafiz fara mana da kanin labarai.
To Yusuf, hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta kasar Iran ta faɗa yau Litinin cewa kasar ta zarta adadin da aka kayyade mata na mallakar uranium. A yau Litinin, kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato ICC ta samu tsohon shugaban ƴan tawayen kasar Congo, Bosco Ntaganda, da laifukan yaƙi. Yanzu haka kasashen Afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba, bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance.
To wannan ma shine labarin mu na gaba a rahotanninmu da za ku ji, inda za ku ji cewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a shirye take ta tallafawa kasashen nan na Afirka don kawo ƙarshen tashin-tashina.
Ka zo ka ga masifan da irin fadan da ake kawo ko tsakanin masu noma da Fulani ko kuma a zo a ce mana Boko Haram, duka wannan yana kawo matsala.
To amma a Najeriya kuma marasa galihu na ƴan gudun hijira na cigaba da fuskantar da wuniya da kuma wariya.
Ne gurgu ne a nan cikin garin Port Harcourt nake da zama. Ni ina zuwa wannan wuri sai da na kai kusan kwana 5 da ni da jama'an mu. Idan aka zo yin layi, mu guragu ba za mu iya bin layi ba sai a tattaka mu.
To duk muna dauke da wannan rahotannin, kana kuma za ku ji shirinmu na ilimi garkuwar dan adam. Haka kuma muna tafe da wasiƙun masu saurare. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta kasar Iran ta faɗa yau Litinin cewa kasar ta zarta adadin da aka kayyade mata na mallakar uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla a shekarar 2015 da ita. Gidan talabijin ɗin kasar ya rawaito mai magana da yawun hukumar Behruz Kamal Bandi, yana cewa adadin nasu na yanzu ya kai kusan kashi 5 cikin 100, wanda ya saba adadin da aka kayyade mata a cikin yarjejeniyar da ta rattaba hannu da sauran kasashen. Sannan ya kuma kara da cewa Iran tana duba yiwuwar ta ci gaba da kara adadin uranium ɗin zuwa kashi 20 cikin 100 a matakin da za ta ɗauka na gaba, don janyewa daga abin da ta amince a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya, har sai ta samu taimakon da take bukata na a sassauta mata takunkuman da aka sanya mata. Sai dai ta ce ƙarin adadin uranium ɗin da ya kai kashi 5 cikin 100 zai ishe ta ta samar da mai ga ma'aikatan makamashinta na samar da wutar lantarki, amma kuma har yanzu yayi ƙasa sosai da kashi 90 cikin 100 da ake bukata don hada makaman nukiliya. A yau Litinin, kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta samu tsohon shugaban ƴan tawayen kasar Congo, Bosco Ntaganda, da laifukan yaƙi 18 da ake tuhumarsa da kuma aikata laifi akan bil'adama. Ntaganda ya musanta cewa ya kashe mutane kuma ya aikata laifin yaƙi a lokacin da ya yi magana a zauren shari'ar a ranar Alhamis. A lokacin da alkalin kotun ICC yake jawabi, Ntaganda ya amince kamar yadda ake mai inkiya da tsunami kashewa, amma ya ce ba haka ba ne. Ntaganda ya dage cewa shi soja ne a lokacin, ya kuma kara da cewa shi ba mai aikata laifi ba ne, inda ya ce ni ban taba kai hari kan farar hula ba, a kodayaushe ina kare su ne. Yanzu haka kasashen Afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba, bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. a jihar Lahadi, Najeriya, wacce ita ce kasa mafi karfin tattalin arziki a nahiyar ta Afirka da kasar Benin, suka sa hannu a sabuwar yarjejeniyar kasuwancin wacce ake wa lakabi da AFCFTA a taron kolin tarayyar Afirka da ake yi a jamhuriyar Nijar. Amma kasar Eritrea ta zamo kasa tilo a kasashen kungiyar AU da har yanzu bata shiga yarjejeniyar ba. Sai dai masana sun ce an samu nasara kana kuma sun yi hasashen tara dala biliyan 3.4 a wannan yarjejeniyar kasuwancin wacce za ta kai ga samar da ayyukan yi da ci gaba. Wannan wata dadaddiyar nasara ce da aka cimma wacce waɗanda suka fara wannan tafiya za su yi alfahari da ita, inji shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki, yayin da shugaban kungiyar AU shugaban ƙasar Misra Abdul Fattah Al-Sisi ya faɗa cewa nasara kulla yarjejeniyar kasuwancin za ta zama zakaran gwajin dafi wurin cimma bunƙasa tattalin arziki, lamarin da zai kai ga kyautata rayuwar mutanenmu. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Borancin abinci da bakin haure ke yi a cibiyoyin da ake tsare da su ya shiga kwana na hudu, a cewar wani mai yajin cin abincin da ya fada wa muryar Amurka ta wayar tarho da kuma shafin sada zumunta. Ya kuma turo da hotunan mutane da ake tsare da su, waɗanda wasunsu ke rike da wani kwali da aka rubuta cewa muna cikin kabari, da wani rubutu yana cewa a cece mu daga bam na gaba, mu ne muka tsira amma kuma har yanzu ana auna mu. Labaran da karin wasu hotuna na masu zanga-zangar ya fito ne daga wasu da ake tsare da su ta wayar salula a asirce. A makon da ya gabata, har-haren sama sun auna cibiyoyin tsare jama'ar da daddare, bayan da kungiyoyin kasashen duniya suka yi wani gargaɗi ga dukkan ɓangarorin biyu na Libya da suke ci gaba da gwabza yaƙi, cewa fararen hula na tsare a wani wuri wanda ya auna su tun da farko. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Amnesty International ta faɗa cewa akwai hujjoji da ke nuna cewa wuraren tsare jama'ar na kusa ne da wani rumbun adana makamai, amma hukumomin Tripoli sun ce babu wani takamaimai dalilin da zai sa sojojin su auna yaƙi yankin. A nan Amurka, ana ci gaba da shagulgula da murnar lashe kofin gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ta mata da tawagar 'yan wasan Amurka ta lashe a jiya Lahadi. Kungiyar ƙwallon ƙafar matan ta Amurka ta doke New Zealand da ci 2-0 a wasan ƙarshe da aka yi a birnin Lyon da ke ƙasar Faransa. Wannan shine karo na hudu da Amurka ta lashe wannan kofi a jere. Kuma kungiyar matan Amurka sun doke sauran kungiyoyin Turai hudu da suka hada da Sweden da Faransa da Spain da kuma Ingila, kafin su kai wasan ƙarshe kuma suka mamaye wasan ƙarshen da aka yi jiya Lahadi, inda suka lallasa New Zealand wacce ita ce zakaran nahiyar Turai. Shahararriyar wasan Amurka Megan Rapinoe ce ta zura ƙwallo ta farko wa kungiyar ta Amurka ta hanyar bugun fenalti a cikin minti na 61, sannan kuma abokiyar wasanta Rosie Labelle ta ƙara ɗaya cikin minti na 69.
Sai da Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a duniyar rahotannin namu kuwa, za ku ji cewar a kungiyar kasashen Afirka ta EU ta AU ta kammala taronta na shekara-shekara, a inda ta tattauna akan abubuwa da dama. Mataimakiyar Sakatare General ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Hajiya Amina Muhammad, ta halarci taron da aka gudanar a babban birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, inda ta yi magana akan gudunmuwar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta bada wajen ganin an agaza mu kasashen nan na Afirka. Solomon Muni Barma ya zanta da ita.
Dan in ka duba abin da yake faruwa, matsalolin da kasashen jihohin da suke samu yanzu ya fi karfin jiha daya, sai an hada hannu. Ka zo ka ga masifan da irin fadan da ake kawo ko tsakanin masu noma da Fulani, ko kuma a zo a ce mana Boko Haram, duka wannan yana kawo matsala. Saboda haka kudin da ya kamata a zo a kawo a ƙara lahiyar mutane a samu ilimin da sauransu babu shi, kuma wannan damuwan karuwa yake, masifan karuwa take, an tattauna akai. kowannan takardar da ma aka zo aka samu aka sa hannu akai inda za a ƙara kasuwan shi a Afrika din yana da amfani amma ba zai yi ba ba za mu ci gaba ba in ba dai mun samu mun kawo ƙarshen wannan masifan da muke ciki
akwai wasu alƙawla kamar da zai jawo gwamnatoci na ƙasashen yanzu suka yi a wannan taro domin fitar da mata daga kangi
to abinda suka ce wani lokaci sai a zo a yadda cewa ga matakin da za a dauka akan wani abu da aka gani a gaba yanzu ana maganan kasuwancin nan to shi din akwai mata a ciki to a cikin abubuwan da suka zo suka sa hannu akai akwai inda suka cewa ba za a yi shi ba mata ba matasa ma ka ganin kanka a ciki sai ka ce to sai ka saka bata to wannan mun gani shugabannin sun ce za a yi yanzu mu namu mu taimake su a yi mu sa mata a gaba mu sa matasa a gaba dan su ne rayuwar Afrika
wani kira ne zai ce wake da shi zuwa ga al'ummomin nan namu irin su kasashe irin su Najeriya Niger Chad Cameroon da dai kasashen masu tasowa
to kira ga shugabannin dan abinda suke yi yanzu kam sai mu ce to alhamdulillah muna dai ganin kokarin amma bai isa ba so dole su hada hannu a cikin wayannan abubuwan kowa na fama da kasan shi dan shine hakkin da aka bayar suna duba hakkin mutanen su amma wannan abu ya fi karfin mutum daya ya fi karfin kasa daya so idan suka samu suka hada hannu aka ji muryan su muryan nan kuma ta kai ga inda sauran duniya da su mu muji sosai a kawo tallafin da ya kamata a kawo muna dai akan niyya amma wani lokaci bai isowa lokacin da ya kamata sai ka zo ka ga wannan rikitoci sun zo sun fi karfin abin da ya faru muka dawo baya so a cikin wannan abu ina ga su ƙara muryan nan aka ƙara shi mu ma mu yi bakin kokarin mu alƙawarin da aka yi a cikata a samu da a ci gaba saboda da in ka zo ne shir ma za ka gani duk inda aka taba inda aihuwa ne makaranta ne aurarwa da yara mata duka ya zama masifa amma alhamdulillah muna dai ganin haɗin hannu yau kamar yau a ce na tattauna da sarakunan gargajiya wanda suke daya daga cikin masu taimakawa muna samun dai ana tallafawa ana zuwa a nemi batun makaranta bayan haka kuma a ga inda dai za a ciyar da mutane karshen shi duk iyalin da ka gani ba za ka iya ka ciyar da su ba sai ka shiga wani hali daban wanda ba daɗi an shi muke so a fuskanta
a gaida Sule Mummuni Barma tare da Hajiya Amina Muhammad mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya idan kuma muka koma Najeriya inda wasu marasa galihu ke ci gaba da fuskantar matsaloli musamman idan aka yi maganar ci gaba ko kuma cin gajiyar tattalin arzikin ƙasa akan bar su a baya Hukumar hana fasakauri ta Najeriya ta Custom ta kwace waɗansu kayayyaki a hannun waɗanda suke shige da fice inda ta fara raba waɗannan kayayyaki ga ƴan gudun hijira da kuma masu ƙaramin ƙarfi. Lamida Bakar ya hada mana rahoton nan.
You know these containers have to be positioned before they are transferred to this place.
Hukumar hana fasakauri ta ƙasa a Najeriya wato Custom ta fara raba kayayyakin abinci da ta kama ga masu shigo da su a ƙasar ba kan ka'ida ba a wani taron manema labarai na baya-bayan nan da ya gudana a gabar ruwan Oni da ke jihar Taribas a yankin na Niger Delta hukumar ta Custom dai ta sanar kan cewar ta raba kayayyakin abinci da suka hada da shinkafa da man girki da sabulu ga ƴan gudun hijira da marayu da ma wasu mabukata sai dai kuma bayan raba kayayyakin a jihar Taribas lamarin ya bar baya da kura inda aka zargi cewar an tabkaciwa-ciwa wajen raba kayayyakin ga ƴan gudun hijira yayin da wasu jami'ai ka hada baki don karkata abincin domin biyan wasu bukatunsu ga ma ɗaiɗaikun kungiyoyi da al'ummomi da ke ci gaba da koka wannan lamarin
a wajen ma za ka samu wasu mutanen masu siyan kaya ni na yi kaman bincike a wajen waɗansu ce za a rubuta maka kaman za a baka buhun shinkafa 50 idan ka zo ne sai a baka 20 ne ko 30 key controller idan yana ciki sai approval na abin da za a bayar to ba a tabbatar da hakan cewa an ba da wannan abubuwan gaba daya
Usman Muhammad sunana ne gurgu ne anan cikin garin Port Harcourt nake da zama ni ina zuwa wannan wuri sai da na kai kusan kwana 5 dare da jama'an mu idan aka zo yin layi mu guragu ba za mu iya bin layi ba sai a yi ta tattaka mu abin da dai na gani shi wani yana da wani jagora daga cikin shugabanni zai zo ya hada mishi takardu kuma ya zo ya bashi abun nan ya kawo ya zo kuma su araba biyu
to kan wannan batu dai na tuntubi babban controller hukumar ta Kwastam kuma shugaban rarraba kayayyakin na abinci ga yan gudun hijira da aka turo a jihar Rivers. Controller Yakubu Salihu ya tabbatar da cewa lalle babu wata almundahana ko ciwa-ciwa da aka yi a cikin shirin. Yace
korafe-korafen mutane a gaskiya bane kuma ba su yin mafamitin nan adalci har ga Allah. Ya kamata a san abubuwa kaman haka. Na daya, in aka ce ba shi yanka ba, duk da kaya ce ta gwamnati wanda tace a raba mu mutanen nan da na ambata. Da muka fara aikin nan a ta can gudanci da arewacin kasan nan babu wani dan kudun nan, amma da ka ga mutane suna ta bibiya.
Daga bisani kuma wasu da suka amfana a cikin shirin ga abin da suke cewa.
My name is Victor Ujifelisi. We didn't have any challenges and we are very happy that offering us.
Wannan tana cewa ne sunana Sister Ogu daga jihar Anambra. A gaskiya ba mu huskanci kowane irin kalubale ba wajen karban tallafi, sannan kuma ina cike da farin ciki. Wannan gudunmuwar kuwa za ta taimaka ma kungiyoyinmu wajen ganin mun sauke nauyin yan gudun hijira da muke kula da su a yankin mu na kudu maso gabashin kasar.
Sunana Aminu Muhammad. Ina farin ciki da wannan abu da suka yi musamman ni mu yan gudun hijira ne. A camp din mu akwai marayu, akwai zawarawa.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
To Ubangiji Allah ya kawo agaji a cikin wannan harka. A gaida Lamido Abubakar, yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata mun fara shiri na musamman wanda ya maida hankali akan yadda ake baiwa ƴan gidan yari damar gyara halinsu a lokacin da suke zaman wakafi, wajen ba su damar samun ilimi a matakai daban-daban kamar kowane ɗan ƙasa a Najeriya. A yau za mu ɗaura daga inda wakilin sashen Hausa Madina Dauda ke ma shugaban hukumar gidajen yari a Najeriya, Alhaji Jafaru Ahmad Tambaya.
To waɗanda suka yi makarantar secondary din nan, kamar karamar secondary JS1 zuwa 3 da kuma senior din, inda suna tare da ku suka gama waɗannan, kuna taimaka musu su ci gaba?
Kamar da ga miki baya, muna da center na National Open University, muna da 10. Amma yanzu bayan da muka ci, nace akalla a kowane prison guda a jihar, kowane controller dake jihar ne tabbatar da yayi daya, ya sa daya sabuwa an kafa ta. Saboda san ne kai mu karfafa ta, ko da ake amma za mu so duka gidajen yarin da muke da su waɗanda an manya a ce wannan cibiyoyin nanan inda ake koyon wannan abubuwa, su ma muna ba su dama. Ba na ga miki gudana degree ba,
so mace ce kuma mace ce,
so in duka kare waɗannan da suka kare, waɗanda suka kare junior secondary school za su je ko su yi NECO ko su yi SSC, in suka kare sai mu ba su dama sai su yi National Open University,
su fara degree,
su fara degree a nan National Open University. Okay, su in babu wannan center din suna so, sai mu kawo su inda muka sa akwai center kuma akwai, kamar da ni ga miki a mahiyawacin gidajen yari 139 waɗanda an ne manya ne, muna da sashi na mata a kowane su, so sai mu dauko mu kawo ta nan don ta ci gaba da karatunta. So muna ba su dama kamar da aka ba kowa dama.
To ina ga waɗanda kila ba su son su yi degree, misali wacce ta gama kila SSCE tana son ta ɗanyi koyan aikin asibiti ne ko koyan wani abu da kila ba a Open University, wani irin taimako za ku iya bata matukan tana tare da ku?
To irin waɗannan babu wani fanni da National Open University ba sa yi, babu shi, duka suna yi. Akwai waɗanda suka yi degree na nursing ko a ma'aikatanmu a nan a center ɗin da muke da su, so don haka kowane center, kowane fanni National Open University na yi, kuma muna ba da dama a yi wannan abin.
Wasu mata fursunoni sun bayyana ra'ayinsu a game da karatun da suke yi a gidan wakafi. Ga ɗaliba ta farko.
Ina nan dai, ina dai zama dai, ina dai karatu dai. Eh, abu darasi kan na koye shi sosai, na koye hakuri. Ko yaushe in Allah Ubangiji ya fitar da ni ina da sana'a. To wallahi ni gaskiya ko a waje gaskiya Allah ya min basira. Don ko me ni juya, alhamdulillah zai zama min kudi.
Sai ɗaliba ta biyu.
Mun fara dai koyan sana'a. Dinki, kitso a sabulu na koyo kuma zamantakewa da mutane da yawa because da nake waje ban bana irin mutanen da na gansa anan bana ganin su a waje but na koyo hakuri da zamantakewa da mutane da suke anan
sai ɗaliba ta uku
dinki ne nake koyo ba darasi na rayuwa na koyo ni hakuri na koyo hikima na koyo tsoron Allah rayuwar da zan fara shine duk abin da zan yi shi da tsoron Allah so zan san an abin da yake da kyau da abin da bai da kyau
ya masu kula da al'amuran yau da kullun ke kallon wannan yunkuri da hukumar kula da gidan yari ta yi barista mai nasara Kogo Ibrahim yayi nazari
tsarin mulki abin da yake kokari shine mutunta dan adam sashi na 33 na tsarin mulki yace akwai dama ta karayu sannan sashi na 34 na tsarin mulkin Najeriya yace akwai dama ta a mutunta ka ta dan adam ma'ana koda an yanke muka hukunci koda ma kashe mutun za a yi ayi zama hanya da za a kashe ka din ba hanya ce ta an musguna ko an wulakanta ka ba wannan kuma duk kasashe da duniya ba ma nan a Najeriya kawai ba in ka dauki Afrika misali shugaba Nelson Mandela yayi daya daga cikin manyan digirorin shi a Prusina ne a shugaba Robert Mugabe yayi daya daga cikin manyan digirorin shi a Prusina ne to mutane da yawa wato anan ne in ana mutunta wannan ya zama hanya ce ta a gyara alƙiblar ka gaba daya da aqida ka da komai sai ka fito ka zama mutun subul don sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya yace doka ta dauke ka a matsayin wanda yake subul baka da laifi har sai idan an yi hukunci an yanke maka wannan hukuncin cewa an kama ka da laifi to tunda haka nan ne kin ga dole ne a ci gaba da ba mutun wannan haƙƙin shi na zama dan adam mai mutunci kenan
sunana Maria Ibrahim Baba to ni dai gaskiya alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wannan yunkuri da suka yi da wannan mataki da suka dauka abin yabawa ne abu ne wanda ya kamata ma a ce an yi tuntuni mutane anan yankin ko a duniya gaba ɗaya aka dauka cewa idan mutum yayi laifi aka sa shi a kurkuku ba a san shi ana so a azabtar da shi ne a'a azabtarwa ba shine dalilin da yake sa a sa mutane a kurkuku ba gyara ake yi dabi'u da hanya da mutum ya dauka ko namiji ko mace in an kai shi fursuna an kai shi ne a killace shi a yi masa seti a sashi akan hanya mai kyau a fidda shi daga mummunar hanya da yake bi da har ya kai shi ya shiga kurkuku mutum namiji ko mace ta shiga kurkuku a koya mata karatu har degree da na ɗaya da na biyu da na uku kuma duk a kyauta a ciyar da ita ko a ciyar da shi a koya musu kuma sana'ar hannu su fito kuma a baya su abinda suke bukata su gudanar da sana'arsu ai wannan babban taimako ne kuma wannan gagarumin mataki ne aka dauka so wannan abu farin ciki ne sosai maimakon da mutum in ya shiga fursuna ya fito ma gudun sa ake to kin ga yanzu su sun samu daman da waɗansu ma ba fursunonin bane a waje da ba za su samu wannan dama yara nawa da mata nawa ne suke neman shiga jami'a ba su samu ba a ce kuma wannan hukumar har ta yunkuri sai amfani da shi har su ɗebi wasu aiki kin ga an ci gaba wannan abu ne wanda ya kamata a ma hukumar nan godiya su shugabannin da suka kawo wannan yunkuri har abu ya tabbata to Allah ubangiji ya musu albarka Allah ya saka musu da alheri wannan abu ne mai kyau da yabawa mun gode masha Allah Allah ubangiji ya wuce mana gaba Allah ya sa wasu fannonin ma duk a dudduba su a dauko gyara
masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban hukumar gidajen yari a Najeriya Jafar Ahmad da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya
amma da mata don mazan miƙewa
kai to madalla yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe 11:24 na safe yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasiƙun masu saurare a takaice
Kuma na farko ya fito daga Hajiya matar mai kamiya Orge Quarters Gombe ta ce Allah ya sa yarjejeniyar kasuwanci da shugabannin kasashen mu na Afrika suka cimma ya amfani talakawan kasashen baki daya amin suma amin sai kuma sako daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina ya ce yan majalisar dokokin kasar Ghana ya kamata ku yi kokarin samar da dimbin abubuwan da za su amfani rayuwar jama'ar kasar ku ba wai ku yi ta kokarin ganin an gina maku katafariyar sabuwar majalisa ba sai kuma sako daga Lawal Lasani na Kawu Daura yace salamun murya Amurka ina shinjina ga gwarzan dan sanda wanda yake nuna hazaka wajen kama masu garkuwa da mutane wato Abba Kyari kuma ina taya shi addu'a Allah ya kara masa hazaka ya kuma kara bashi nasara akan wannan aikin Allah kuma ka kara kare Abba Kyari amin suma amin salam viewe Hausa muna taya tawagar kallon kafa ta kasar mu Najeriya murnar doke takwarin su na Kamaru da suka yi da ci 3-2 ranar Asabar din da ta gabata a gasar cin kofin Afrika dake gudana a kasar Masar yanzu haka muna fatan Allah ya sa kasar mu Najeriya ta zama zakara a wannan gasa amin suma amin sako daga masu sauraron ku wato Muhammad Dasani MD dan Hausa Baturiya da Aminu Adamu Malam Maduri daga jihar Jigawa a tarayyar Najeriya sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Haruna Abdulmumini da Musa Abdulmumini mai gwado doguwa daga jihar Kano sun ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sun ce a yau mun shigo ne wannan filin domin mu taya dan majalisar mu mai wakiltar Tudun Wada da doguwa honorable Alasan Ado doguwa murnar zama majority leader a majalisar tarayya Allah ya bada iko rikewa
to a gaida Abdulaziz Adali Toro da sakon masu saurare yanzu kuma kamun mu kammala shirin bari Muhammad Hafiz ya ba mu labaran duniya a takaice
Yusuf da labaran a takaice hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta kasar Iran ta faɗa yau Litinin cewa kasar ta zarta adadin da aka kayyade mata ta mallaka na uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya ta da wasu ƙasashen duniya suka kulla da ita a shekarar 2015 idan talabijin din kasar ya rawaito mai magana da yawun hukumar Behruz Kamalbandi yana cewa adadin nasu yanzu ya kai kusan kashi 5 cikin 100 wanda ya saba adadin da aka kayyade mata a cikin yarjejeniyar da ta rattaba hannu da sauran kasashen duniya A yau Litinin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta samu tsohon shugaban ƴan tawayen kasar Congo Bosco Ntaganda da laifukan yaki 18 da ake tuhumarsa da kuma aikata laifi akan bil'adama Ntaganda ya musanta cewa ya kashe mutane kuma ya aikata laifin yaki a lokacin da ya yi magana a zauren shari'a a ranar Alhamis Yanzu haka kasashen Afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance a jiya Lahadi Najeriya wacce ita ce kasa mafi karfin tattalin arziki a nahiyar ta Afirka da kasar Benin suka sa hannu a sabuwar yarjejeniyar kasuwancin wacce ake wa lakabi da AfCFTA a taron kolin tarayyar Afirka da aka yi a jamhuriyar Niger Borin cin abinci da bakin haure ke yi a cibiyoyin da ake tsare da su ya shiga kwana na hudu a cewar wani mai magana da wani mai yajin cin abincin da ya fada wa muryar Amurka ta wayar tarho da kuma shafin sa na sada zumunta
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani shiri inda a yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'in mu na yau shine akan rahoton hukumar tallafawa kididdiga ta majalisar dinkin duniya inda ta ce yau mutane a Najeriya zai rubanya so biyu nan da shekaru 20 kuna ganin hakan zai taimaka wa al'ummar kasar yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wanda ya hada kuma ya bada umurni Daniel Brown sai injiniyan namu na wannan lokaci Alfredo Santos ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya